sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da wannan la'asariya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Babullah da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 4 ga watan Yuni shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Masu zanga-zanga sun yi na'am da matakin masu gabatar da kara a jihar Minnesota na tuhumar karin jami'ai uku da ke da alaka da mutuwar George Floyd lokacin da yake tsare a hannun 'yan sanda. Yayin da ake ci gaba da zanga-zangar nuna kin jinin ayyuka ba daidai ba da 'yan sanda da kuma yin kira da ayyuka tsarin kuskure ma. Manyan jami'an tsaron ma'aikatar tsaron Amurka na da da ne yanzu sun bayyana damuwa akan amfani da sojoji saboda dalilai na siyasa. A daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a kasar akan zaluncin da 'yan sanda suke yi. Wani rahoton cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Amurka ya ce zuwa ɗakin ganin likita na gaggawa da marasa lafiya da ba na coronavirus ba ya yi ƙasa sosai a watan Afrilu a lokacin da annobar ta yi ƙamari.
Kanin labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya ta fara kafa wani ofishi na musamman a jihar Nasarawa domin faɗaɗa aikin tsaro a yankin. Muna kuma tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Sulli ta shirya kuma za ta gabatar, sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu zanga-zanga sun yi na'am da matakin masu gabatar da kara a jihar Minnesota na tuhumar karin jami'ai uku da ke da alaka da mutuwar George Floyd lokacin da yake tsare a hannun 'yan sanda. Yayin da ake ci gaba da zanga-zangar nuna kin jinin ayyuka ba daidai ba da 'yan sanda da kuma yin kira da ayyuka tsarin kuskure ma. An dai gudanar da zanga-zangar ranar Laraba da daddare a cikin kwanciyar hankali da lumana. A Washington dubban mutane sun yi zanga-zanga a wajen fadar White House da ginin majalisar dokoki ta Capitol. Kana sun yi tattaki zuwa titin Pennsylvania Avenue yayin da dogarawan tsaron ƙasa da 'yan sanda da wasu jami'ai daga sauran hukumomin tsaro na gwamnatin tarayya suka tsaya suna gadi. Magajiyar garin birnin Washington Maury Bowser ta sassauta dokar hana fita a birnin da ta fara daga 11 na dare maimakon 7 na dare bayan an samu kwanciyar hankali sosai da daddare. Shugaban 'yan sandan Detroit ya ce jami'ansa ba za su kawo cikas ga duk wanda yake tattaki na lumana ba bayan da dokar hana fita ta fara aiki. Yayin da magajiyar garin Seattle Jenny Durkan ta soke dokar hana fita da ta saka da za ta kai har ranar Asabar. Magajin garin San Francisco London Bridge da na Los Angeles Eric Garcetti sun ce suna shirin janye dokar hana fita a ranar Alhamis. Manyan jami'an tsaron ma'aikatar tsaron Amurka na da da ne yanzu sun bayyana damuwa akan amfani da sojoji saboda dalilai na siyasa. A daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a kasar akan zaluncin da 'yan sanda suke yi. Yayin da suke jaddada buƙatar yin adalci ga kowane ba Amurka da kuma kiyaye rantsuwar kare 'yancin faɗan albarkacin baki da taruwar jama'a kamar yadda kundin tsarin mulki ya ba da dama. Idan har za mu cika haƙoƙin da suka wajaba a kanmu a matsayinmu na masu yi wa ƙasa aiki, a matsayinmu na Amurkawa da mutane na gari, to dole ne mu ɗauki rantsuwar da muka yi da muhimmancin gaske. Shugaban dogarawan ƙasa Joseph Legeli ya faɗa, ba za mu yarda da wariyar launin fata ba da nuna bambanci ko tashin hankali. An tura dakarun tsaron ƙasa a jihohi 31 don taimakawa jami'an tsaron yankin akan zanga-zangar da ta fara a makon da ya gabata sakamakon mutuwar ba Amurka baƙar fata George Floyd a hannun 'yan sanda. Shugaba Donald Trump ya buƙaci gwamnonin ƙasar da su turo dogarawan tsaron ƙasa zuwa Washington DC. Kana sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya baiwa dakaru 1,300 da suke aiki umarni su koma sansanonin wajen babban birnin Amurka inda aka saka a zaman jiran ko ta kwana idan ana buƙatar su. Wani rahoton cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Amurka ya ce zuwa ɗakin ganin likita na gaggawa da marasa lafiya da ba na coronavirus ba ya yi ƙasa sosai a watan Afrilu a lokacin da annobar ta yi ƙamari. Cibiyar da ta fitar da hasashen a ranar Laraba cewa matsalar ta fi shafuwar yara 'yan shekaru 14 da haihuwa da ƙasa da haka da mata da kuma mutane da suke zaune a yankin gabashin Amurka. Hukumar CDC ta lura da saukar adadin mutanen da suke neman kulawar gaggawa da suka yi fama da ciwon kirji, ciki har da bugun zuciya tare da ragowar yara da suke buƙatar taimako akan rashin lafiyoyi kamar cutar asma. Amurka take da adadi mafi yawa da aka tabbatar sun kamu da COVID-19 sama da 1,108,000, kuma waɗanda suka mutu 107,175. Jaridar New York Times ta ba da rahoton cewa gwamnatin Trump ta zaɓi kamfanoni biyar da ake tsammanin za su samar da allurar rigakafin coronavirus. Kamfanonin su ne Moderna da ke jihar Massachusetts, da AstraZeneca wanda ya haɗa kai da jami'ar Oxford, da kuma babban kamfanin harhaɗa magunguna na Johnson & Johnson da Merck da Pfizer. Jaridar Times ta rawaito jami'an gwamnatin suna cewa za ta sanar da matakin nata nan da wasu makonni kaɗan.
Kafin Hafiz ya sake da mana da wasu ƙarin labaran, za mu leƙa jihar Nasarawa, inda rundunar sojin Najeriya ta fara kafa wani ofishi na musamman domin magance lamarin tsaro a yankin. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Zainab Babaji ta haɗo mana.
Masarautar Doma da ke jihar Nasarawa ta buƙaci al'ummarta da su taimaka wajen ba da bayanai da za su kai ga kakkaɓe ɓata gari da samar da zaman lafiya a yankin da Najeriya baki ɗaya. A ranar Litinin da ta gabata ne, shalkwatar rundunar sojin Najeriya ta ƙaddamar da gina tubalin shalkwata na musamman a yankin ƙaramar hukumar Doma da ke jihar Nasarawa don faɗaɗa aikin tsaro a Najeriya, musamman a shiyar arewa ta tsakiya. Hafsan hafsoshin Najeriya Laftanar Janar Tukur Buratai, wanda Laftanar Janar Lamidi Adewoshin ya wakilce shi a wurin gina harsashin cibiyar, ya buƙaci 'yan Najeriya ne da su riƙa taimakawa jami'an tsaro da sahihan bayanai don cimma burin kakkaɓe ɓata gari da ke cutar jama'a. Kan haka na tuntuɓi mai martaba an Doma na Doma, Alhaji Ahmadu Aliyu Kauga, don jin irin gudunmawa da al'umma za su bayar wajen cimma nasarar ayyukan dakarun.
Rake cibiya ne na musamman wanda su yadda bisa ga bayanin da suka yi mana a Afirka ma ba irin ta ita ce na farko, da suka ce idan karfin soja wanda muka sani ya kare nan ne na wannan cibiyan yake fara don a reni zaman lafiya a Najeriya.
To, ranka daɗe, wani barazanar tsaro kuke samu musamman da ya sanya aka sa wannan cibiya ta musamman a wannan yanki?
Yanayin yau da kullum na tsakanin jama'a, dalilin manoma da manoma idan ake gaddama ko musu na filin noma, da mashin manomi da makiyayi ba a rasa sadda hankali kan tashi. Wani ya taba haƙƙin wani, abinda aka sani na miyagu a sanar da su, abinda aka sani wasu suna son su yi da zai cutar da al'umma a sanar da su. Su ma mutane ne kamar mu, in ba su sani ba gudunmawa za su bayar.
Yankin arewa ta tsakiyar Najeriya, musamman jihohin Nasarawa, Benue, Plateau, Kogi da Neja, sun yi ƙaurin suna wajen ayyukan ɓata gari da sace mutane don neman kuɗin fansa da rikicin makiyaya da manoma. Shugaban kungiyar matasan Miyetti Allah a jihar Nasarawa, Alhaji Bello Danga Inusa, ya ce samar da cibiyar tsaro a jihar zai kawo ƙarshen tashin-tashina da ke aukuwa a yankin.
Kun lokacin da kajiyar ambashi soja ana nufi yana kare ƙasa da jama'an ƙasa gaba ɗaya, saboda haka soja da su zo suna tare da mu don su kare mutuncin ƙasa da mutuncin jama'an ƙasa, musamman mu a jihar Nasarawa muna da murna matuƙan gaske. Kuma aikin su zai mana inganci, waɗansu abubuwan da zai zamanto matsaloli a yankin mu nan suna gani da ikon Allah zai zama mana tarihi. Su ba wani rikotin kariya da zamu ba su, shi ne shugabanci.
Shi ma shugaban kungiyar matasan kabilar Sibi a jihar Nasarawa, Peter Ahemba, ya ce za su ba da goyon baya wa dakarun.
Muna da godiya inda an zo haka wannan cibiyar sojoji a jihar Nasarawa. Mu manoma da makiyaye gaba ɗaya abin da taimake mu, sun zai kara mana zaman lafiya. A shawara da ya ba su, su yi aikinsu tsakaninsu da Allah. Duk wanda ya yi laifi a hukunta shi a daidai ga laifin da ya yi, ko manoma ko makiyaye. Mu dai muna na za mu ba su goyon baya wajen ba su labari abin da ya faru, don su yi ma za su zo su magance.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da ƙarin wasu labaran.
Babu alamun sassautawa a rikici tsakanin dakarun India da China akan iyaka da suke takaddama a arewacin Himalayas, amma duk da yake manyan ƙasashen biyu na yankin Asiya sun tura dakaru da kuma manyan bindigogin yaki zuwa yankin. Tattaunawa tana gudana a matakin sojoji da diplomasiya don aurare tashin hankalin, a cewar jami'an India. Akwai sojojin China da dama a wurin, ministan tsaron India Rajnath Singh ya faɗa wa gidan talabijin ɗin Channel na India a ranar Talata, inda ya tabbatar da zuwan sojoji a kan iyaka. Duk abin da ya kamata mu yi, India ta riga ta yi. Manyan wurare da aka ja daga su ne kusa da kwarin Galwan da tafkin Pangok So a Ladka, wanda ke kula da samun dama na zuwa wurare masu matuƙar muhimmanci na kan iyakar Himalayan. Jami'ai a New Delhi sun fadawa kafar yada labaran yankin cewa sojojin China sun shigo cikin yankin India ta wurare uku daban-daban, sun kafa tantuna da matsugunan tsaro da ya saka India zuwa wurin. Bayan shafa kwanaki uku tana samun tagomashi kasuwar hannayen jarin duniya ta Gauraya yau Alhamis, a Turai kasuwar hannayen jari ta FTSE ta London ta yi kasa da dugo 4 cikin 100 a tsakiyar hada-hada, yayin da CAC 40 ta Paris da Frankfurt DAX suka yi kasa da dugo 8 cikin 100 a sanyin safiyar yau a Asia. Kasuwar Nikkei ta Tokyo ta rufe da sama da dugo 3, yayin da Hang Seng ta Hong Kong ta dan motsa daga faduwa da sanyin safiya zuwa rufewa ta cira da dugo 1 cikin 100. Kasuwar S&P ta Sydney ta cira da dugo 8 cikin 100. Kospi ta Seoul ta cira da dugo 1 cikin 100. Kana T-Sec ta Taiwan ta cira da dugo 6 cikin 100. A wani labari mara daɗi, Shanghai Composite ta yi kasa da dugo 1 cikin 100. Kana Sensex ta Mumbai ta yi kasa da dugo 3 cikin 100. A kasuwar mai kuwa an sai da ɗanyen man Amurka a kan dala 36.60 kowace ganga, da ya kasa da kashi 1.8 cikin 100, yayin da ɗanyen mai na Brent aka siyar da shi a kan dala 39.32 kowace ganga, da ya kasa da kashi 1.1 cikin 100. Sai dai gaba ɗaya kasuwannin hannayen jarin Amurka uku sun yi kasa sa'o'i kafin buɗe kasuwar.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Rahotanni sun bayyana cewa an gudanar da zanga-zanga a kasashen duniya da dama, musamman a nahiyar Turai da Afirka, domin nuna goyon baya akan masu zanga-zangan mutuwar ba Amurka baƙar fata George Floyd a hannun 'yan sandan birnin Minneapolis a nan Amurka. Tuni kuma masu fashin baki suka bayyana cewa wannan cece-kucen mutuwar Floyd kan iya yin tasiri akan matsayin siyasar Amurka a idon duniya. Abokin aikin Murtala Faruk Sanyinna ya tattauna da masanan zamantakewa da halayyar ɗan adam Farfesa Samuel Zalaga na Jami'ar Bethel da ke nan Amurka dangane da wannan batu.
To, wasu na damuwa akan cewa wasu abin da ke ya sa kaman ƴancin Amurka a wasu ƙasashen duniya kaman ya sauka. Misali, akwai wasu ƙasashe a duniya can, misali kaman a ƙasar Turai, wanda mutane sun fito suna zanga-zanga hakan nan sabile da suna kokari su ji tausayin abin da ya faru a Amerika aka kashe wannan shi baƙin mutum. To kaga wannan wasu suna gani anan kaman abin kunya ne a ce wai mukun Amerika ne za ta nuna ma wasu kasashe cewa ga abin da ya kamata, amma yanzu kuma wasu kasashe ne suna kokari su yi zanga-zanga domin su nuna cewa abin da ya faru a Amerika ba daidai ba ne. To akwai irin wannan mutanen suna da yawa a Amerika. Misali, barin bada wani misali. Lokacin da shi shugaban kasa ya je ya kai ziyara wata majami'a, ya je ya dauki littafi mai tsarki, wato Bible, ya rike a hannunsa ya dauki foto da shi. To wasu mutane za su ce siyasan Amerika bai kamata a kawo addini a ciki haka, har ka je ka dauki kamar littafi ka rike a hannunka, ba wai baya da ƴanci haka ba, amma tsarin mulkin Amerika ya ce akwai bambanci tsakanin addini da kuma harkokin gwamnati. Wato in kana harkokin gwamnati, wannan harkoki ne na jama'a, na kowa da kowa. Za ka yin addininka, amma kuma bai kamata ka zo kuma ka kawo cikin addininka ya zo ya zama cikin siyasa ba, domin in kowane ɗan siyasa ya ce zai yi haka, abin zai iya kawo damuwa a ƙasa. To yanzu dai wannan abin da yake faruwa, mutane suna tsoro akan cewa idan rikicin ya ci gaba haka, wasu ransu zai ɓaci su ce tunda shi ba yana taimako ba ne haɗa kan jama'a, ba za su jefa masa kuriya ba. To amma kuma akwai mutane da yawa kamar yadda na faɗa da jimawa cewa su ba suna jefa kuriya ma mutum ba ne, suna jefa kuriya ma jam'iyya ne. Saboda haka in kuma wane ne yake jami'an za su jefa masa kuriya? Saboda haka yanzu dai wannan abin da yake faruwa daga nan zuwa watan 11 yayi, akwai sauran lokaci wanda ba za mu iya ce komai ba, amma lallai kan wasu suna ganin bacin ran da wannan abin ya kawo zai iya sawa cewa mutane su bata rai ba za su jefa masa kuriya ba, amma ba za mu iya cewa lallai haka ne zai iya faruwa ba.
Baya ga haka, a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato VOA Hausa da cikin kuma sashen Hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Tusile dauke da shirin. A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, kamar yadda muka yi muku alkawari, za mu tabo batun maganin COVID-19. A yayin da nake hada wannan shiri dai, kididdigar jami'ar Johns Hopkins na nuni da waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus sama da miliyan 5.9 ne a fadin duniya, kuma waɗanda suka mutu a sanadiyar cutar sun kai sama da 363 a fadin duniya. Sanin kowa ne cewa yanzu dai bisa ga dukkan alamu hankalin duniya baki ɗaya ya karkata ne ga neman maganin cutar coronavirus, har ma an fara gwajin wasu masu hada magunguna daga tsirrai da itatuwa ma ba a bar su a baya ba, idan aka yi la'akari da na Madagascar wanda shugaban kasar Andre Rajoelina yake alfahari da shi. Hukumar kula da ingancin abinci da magunguna a Najeriya kuwa, wato NAFDAC, ta jaddada cewa Najeriya za ta ci gaba da yin amfani da maganin chloroquine don warkar da masu cutar, duk da gargadi da dakatar da amfani da maganin na gajeren lokaci domin yin nazari a kai da hukumar lafiya ta duniya ta yi. Dr. Sani Aliyu, shugaban kwamitin karta kwana a Najeriya, ya yi wa wakiliyanmu Halima Abdulra'uf bayani ko me hakan ke nufi.
Yawa da hukumar lafiya ta duniya ta tsayar yadda ake nazari, dama idan aka fara nazari ana duba aka tabbatar cewar maganin da ake nazarinsa baya kawo illa. To wani lokacin a irin wannan ana samun abin da muke kira early signs, wato alamun cewar mai yiwuwa wannan maganin yana da hadari ga wanda ake ba su. Ba mamaki bane da suka tsaye da amfani da wannan maganin na dan lokaci, amma sustain da suka yi ba wai sun tsaye da shi ba gaba daya. Bambancin kuma shi ne wato wannan solidarity trial din da su hukumar lafiya ta duniya take yi daban yake da hydroxychloroquine trial din da ake a Najeriya. Su ma wannan gwajin da suke a Najeriya dole su duba su yi nazari su ga yaya maganin yake ga 'yan Najeriya, idan akwai alamun cewar yana kawo wannan abin da su hukumar duniya suka duba suka gani, dan kuma NAFTA ba su da choice, dole su tsaye da shi. But a yanzu dai na tabbata ba su da wannan information din, shi yasa suka ci gaba da trial. Amma once suka samu wannan data din suka samu information da ake bukata, dole su yi nazari su duba su gani.
Doctor, ban san ko za ka iya magana akan tasirin ci gaba da yin amfani da wannan maganin a Najeriya ba.
So shi wannan maganin dama tun farko a sai da muka ce bai kamata ana amfani da shi ba in dai ba mutum yana cikin nazari ba. Clinical trial magani ne da ana kokarin a duba ga tabbas yana magani tukunna, yana abinda aka ce yana yanda za a tabbatar haka, shine dole a yi clinical trial. So because ma tun farko mutane suna sayin wannan magani ba kawai suna amfani da shi haka nan, ko likitoci suna ba da shi inda ba mutum yana clinical trial ba.
Na ƙarshe dai sa dama mutane 'yan Najeriya suna ta ƙorafi akan cewa su suke ƙara illata kansu ta yin amfani da magani ba tare da shawarar likita ba, wato self medication kenan, saboda an ji wai chloroquine na warkar da wannan cuta. Wani kira za ka yi wa 'yan ƙasa akan su taka tsantsan wajen tabbatar da cewa an gwada su kafin su fara amfani da wasu magunguna?
Wato ne yana da muhimmanci matuƙa. Su magunguna yanda ake yin magunguna ake wato ake yi musu license, ana duba ga suna aiki tukunna. Kamar Panadol, idan mutum yana ciwon kai ba mutum yana zuwa ya sai Panadol ba ya sha, kuma yana da wannan tabbacin cewar insha Allah zai aiki. To dalilin da mutane suke da wannan tabbacin ai saboda an yi nazarin Panadol ne, an duba akwai wanda suke da ciwon kai da dama sai aka yi clinical trial da aka tabbatar cewar eh wannan Panadol yana aiki.
Ya mace mai dawata shin kare kawo da wani samun zama da lafiya.
kare shirin lafiya uwar jiki na wannan makon da jin ta bakin Malam Isa Biwel, mazauni a nan birnin Washington DC, ɗaya daga cikin waɗanda suka warke daga cutar COVID-19. Da Madina mai shanu ta zanta da shi, ta fara ne da tambayan shi ta yaya ya kamu da cutar ta COVID-19.
Ina ji ta wajen aiki ne don akwai jama'a da ke aiki da su da suka kama ba musamman sun kama ba ma sai aka zo rashin lafiya kama su ba za ka ɗauke su a ambulance aka kai su asibiti. Cutukan su tsakanin kwana uku aka kai su asibiti sai suka rasu. To shi bayan haka kuma sai na fara jin jikina kamar zazzaɓi haka. Sai na kira likitana suka ce san kar in je asibitin zauna gida in yi ta gaya musu inda nake ji jikina kullum suna kira na. Sai bayan kwana uku ban ji daɗi ba na ce musu kai ga shi fa an yi rasuwa wajen aiki na mutane sun rasu sun ce wannan ne ya sa musu rasuwa na so dole a yi min test sai nake ceto shi kenan sai aka aike ni wajen test na je na yi test kwashi gari kawai suka kira ni suka aika min wasiƙa email cewa ai na da coronavirus nima.
To bancin zazzaɓi akwai wata alama da ka ji?
Sai dai jikina kawai ina jin weakness ba na iya cin abinci tarin yi wani tsanani sosai ba zazzaɓin ma ba tsanani sosai ba amma dai jikina duk ya mutu mun gaba ɗaya weakness na ke ji.
To ka je ka zauna a asibiti ne ko kuma a gida ka killace kanka?
Likitoci asibiti na duka suka ce san kan kuskuren je asibiti. Na je asibiti ina da shi zan zawo su in kuma bayan da shi mutane suke asibiti za su sa in kama. Ko na ɗaya ban je asibiti ba sai dai randa na je aka yi test ma a waje ne aka ɗauki.
To wato a gida aka ce ka zauna kenan ka killace kanka?
Zauna gida zauna kawai.
To da kake gidan kana waya akai-akai da likitan ka kenan?
Kullum suna kira na su biya jikin suna cin dauki temperature ina an gaya musu ya na tari ne ko ba na tari da dumin tambayoyi sai gaya musu sai su ce to bai tsanani ba.
To kwana nawa kai kafin ka warke?
Shi ma likitan lokacin da ya gaya mun ya ce zauna gida sare kaina ba kan shiga jama'a kuma kan je duk inda jama'a suke so ya ce mun tsakanin kwana 7 da kwana 11 zazzaɓin bai warke ba kuma ya yi tsanani sosai. To sai nemi zuwa a cikin kira su ambulance su ɗauke ni ba ni zan je ba. Amma in ya wuce kwana 11 ba abin da ya faru to shi kenan garau kenan ɗauka kawai na samu sauki ya aika min wasiƙa ya ce in aika a cikin aiki na. To na yi kwana 14 na sake kira su suka tambaye ni ma da kaina lokacin na fara ji guje-guje ma ina yi na exercise na komai da kaina na jana gaya likita sai aika min wasiƙa ya ce koma ya aiki kawai kan damu.
To wato duk zaman da kai a likita bai haɗa ka da wani magani ba ko wani abu?
Babu sam ba wani magani din dai na corona ne sai ya ce mun ina jin tari in je sai maganin tari a chemist kuma ko ina jin ciwon kai in sha ta da nan maganin ciwon kai kenan.
To iya saka me zaka iya cewa ya taimaka ma wajen warkewa?
Wallahi Allah ne ya tuna mun na tuna da jatuma a lokacin na girma a Jos. Tana mana sutura ce a haka ganyen neem wato dogon yaro da jamun zariya da zogale da samiya kanta kuma da sai da citta da farnuwa kuma da bawar abarba duk na hada na sa tukunya na tafasa su.
To kafin ka yi sirace ka tambaye likita shawara?
Ina ban tambaye shi ba san ni da kaina shi shawara kawai dai bani in sha maganin ciwon kai na ji zazzaɓi.
To yanzu ke baka je asibiti ba aka yi maka test ka gane cewa da gasken ka warke?
Da kanshi likita ya yi aika mun wasiƙa ya ce na warke. Muna magana da a kullum suna kira na. Suka ce na bin kwana 7 da shi kwana 11 abin bai zane ba shi kenan.
To Malam Isa Biwel, Allah ya ƙara lafiya. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna ta za a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tusile. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
A gai da Aishatu, yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Isa Bakanikin Waya Saddam tare da Muhammad da Fullo Kebi da Abubakar Abdullahi Gondo suka ce baki da assalamu alaikum ma sashen Hausa na murya Amerika suka ce dan Allah ku ba mu damu don mu yi kira ga gonin jihohin Sokoto da Zamfara da Katsina da Kaduna cewa su yi wa Allah da manzansa su tashi tsaye kuma su hada kawunan su tare da gwamnatin tarayyar Najeriya domin su tunkar waɗannan ƴan ta'addar da suke neman kar al'ummar waɗannan jihohi da ƙashe mu na addu'ar Allah ya kawo mu na dawamin zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya amin summa amin sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Aminu mai da garko ya ce assalamu alaikum bi Hausa ya ce alhamdulillah ayyau muka samu labarin ba wanda ya kamu da cutar coronavirus a jihar Kano tabbas abin farin ciki ne fatan a kullum Allah ya kawo mu ƙarshen cutar coronavirus gaba daya amin summa amin sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Ahmadu manaja daga Bauchi anguwar ƙorafin madaki a Najeriya ya ce murya Amurka ku bani dama na yi kira ga gwamnatin jihar Bauchi sanata Bala Muhammad da ya duba matakin da gwamnatinsa ta dauka na haramta sana'ar ashaba a fadin jihar Bauchi a gaskiya wannan dokar ta shafi talakawa ne kai masu kananan karfi masu neman abin da za su ci da mutanen garin talakawa ne fa muna fata a duba wannan doka a bawa talakawa dama su ci gaba da ashaba Bauchi fa ba irin birnin Abuja bane Allah ya sa kun gane amin summa amin sai kuma sakonmu na ƙarshe fito daga afadandan Alamtai sarkin matasa yankin Agadas dake jamhuriyar Niger ya ce sashi Hausa na murya Amurka dan Allah ku bani dama in yi kira na musamman zuwa ga shugaban ƙasa ta jamhuriyar Niger Alhaji Muhammad Isuhu dan Allah dan annabinsa ka gyara mana hanyar mu daga jihar Tawa zuwa jihar Agadas muna shan wahala matuka Allah ya baka lafiya kuma Allah ya kawo mana dawamin zaman lafiya a ƙasar mu Niger da ma duniya baki daya
Madalla da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
Masu zanga-zanga sun yi na'am da matakin masu gabatar da ƙara a jihar Minnesota na tuhumar ƙarin jami'ai uku da ke da alaƙa da mutuwar George Floyd lokacin da yake tsare a hannun 'yan sanda yayin da ake ci gaba da zanga-zangar nuna kin jinin ayyuka ba daidai ba da 'yan sanda da kuma yin kira da a yi wa tsarin kuskure ma. An dai gudanar da zanga-zangar ranar Laraba da daddare a cikin kwanciyar hankali da lumana. A Washington dubban mutane sun yi zanga-zanga a wajen fadar White House da ginin Majalisar Dokoki ta Capitol. Kana sun yi tattaki zuwa titin Pennsylvania Avenue yayin da dogarawan tsaron ƙasa da 'yan sanda da wasu jami'ai daga sauran hukumomin tsaro na gwamnatin tarayya suka tsaya suna gadi.
Masu sauraro a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can bayan sallar isha za ku ji mu dauke da wani sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma izar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da yake ni gabatar da shirin da kuma Julius Dresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa mu dakata shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.